sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan la'asari da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Asabar 5 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanan labarai.
Manyan hafsoshin tsaron kasashen Afirka ta Yamma sun tsara wani shiri ne yau yin amfani da soja a Niger. Yan sandan kasar Pakistan sun kama tsohon Prime Minister Imran Khan. Mintuna kadan bayan da wata kotun tarayya ta yanke masa hukuncin shekaru uku a gidan yari. An kai hari jirgin dakon mar Russia da jirgi mara matuki a kusa da yankin Crimea.
To kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta ce ba za ta amince da bukatar Tinubu ba na neman daukar matakin soja a Niger.
Kaje ga yakin asara zamu ta rauka, asara mu ta dukiya, asara zamu ta abuwa da yawa. Dan haka bana jin a cikin mu akwai mutanen da za su goyi bayan a tafon yaki da ko ina ma yanzu.
Haka kuma za a ji cewa Prime Minister Jamhuriyar Niger da yanzu haka yake birnin Paris yayi kira ga sojojin da suke juyin mulki.
Ganin yadda aka doshi shudewar wannan wa'adi yasa Prime Minister habbarariyar gwamnatin kiran sojojin juyin mulkin su yi amfani da wannan dama da ta rage musu.
Daga nan za a ji martanin wasu matasan Najeriya game da cire sunan matashiya Maryam Shetty a jerin sunayen ministoci da aka aike wa majalisa. Sai kuma shirin a dawo lafiya na baya ko makiri da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su rubuta aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Manyan hafsoshin tsaron kasashen Afirka ta Yamma sun tsara wani shiri ne yau yin amfani da soja a Niger. Muddin sojojin da suka yi juyin mulki a kasar ba su saki da mayar da shugaba Muhammad Bazoum ba nan da wa'adin da aka ba su na zuwa gobe Lahadi. Kwamishina mai kula da harkokin siyasa, zaman lafiya da tsaro na kungiyar ECOWAS Abdulfatah Musa ya faɗa a jiya Juma'a cewa dukkan abubuwan da za a yi amfani da su na duk wani mataki an tsara su a wurin ciki har da kayayyakin da ake bukata yadda da kuma lokacin da za mu tura dakaru. Manyan hafsoshin tsaron ECOWAS da dama sun yi taro daga ranar Laraba zuwa Juma'a a Abuja babban birnin Najeriya domin tattauna rikicin siyasa a makwabciyar kasar Niger. A gefe guda kuma wata tawagar diplomasiya ta daban ta isa Yamai babban birnin jamhuriyar Niger a ranar Alhamis da ta wuce inda suka tafi ba tare da ganawa da shugaban mulkin soja Abdulrahman Tchiani ko kuma Bazoum ba. Yawa sabar yan sandan kasar Pakistan sun kama tsohon Prime Minister Imran Khan mintuna kadan bayan da wata kotun tarayya ta yanke masa hukuncin shekaru uku a gidan yari kan zargin sayar da kyaututtukan gwamnati ba bisa ka'ida ba. Fitaccen ɗan siyasa mai shekaru 70 da haihuwa an tsare shi a birnin Lahore da ke gabashin kasar kuma an kai shi wani gidan yari da ke Islamabad babban birnin kasar inda aka sanar da hukuncin, in ji wakilan gwamnati da na Khan. Muddin kotun ɗaukar ƙara ba ta soke hukuncin ba, to hukuncin zai iya haramtawa kan shiga harkokin siyasar kasar na tsawon shekaru 5 sannan kuma zai kawo ƙarshen damarsa na tsayawa takara a zaben Pakistan mai zuwa wanda aka shirya yi nan gaba a wannan shekara, in ji masana shari'a bisa dokokin zaɓe. Jam'iyyar siyasa ta Khan Pakistan Tehrik-e-Insaf ta ce cikin gaggawa ta kalubalanci hukuncin a kotun koli. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Sabbin bayanan sirri na yau Asabar kan Ukraine daga ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce harin da aka kai jirgin ruwan Rasha Olenkovsky Gonyak mai tsawon mita 113 shi ne jirgin ruwa mafi girma da aka lalata tun bayan nutsewar jirgin Moscow a watan Afrilun bara. Ministan cikin gida na kasar Poland Mariusz Kamiński ya faɗa jiya Juma'a cewa Poland ta tsare wani mutum da ake zargi da kasancewa mamban wata ƙungiyar leƙen asiri ta Rasha wanda ya kawo adadin mutanen da ake tsare da su a wani bangare na bincike zuwa 16. Kamfanin dillancin labarai na RIA ya faɗa jiya Juma'a cewa a ranar 2 ga watan Agusta an rufe hanya ta kai tsaye tsakanin bankin noma na Rasha da bankin JP Morgan na Amurka a matsayin wani bangare na yarjejeniyar Majalisar Dinkin Duniya na fitar da hatsi ta tekun Bahar al-Aswad da ta kulla inda ya nakalto ma'aikatar harkokin wajen Rasha. dan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Chris Christie ya gana jiya Juma'a da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a Kiev inda ya zagaya ƙauyukan da aka lalata.
To nan bar jima ba haka zai kama na ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan majalisar dattawan Najeriya ta ce ba za ta amincewa shugaba Tinubu ya aika da sojoji zuwa ƙasar Niger ba a bisa wasu muhimman dalilai da majalisar sai ta yi zama na musamman akan su. Ko menene hujjar su na ɗaukan wannan mataki? Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
A cikin wasiƙar da shugaba Tinubu ya aika wa majalisar ya nemi goyon bayan su kan matakin da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka ciki har da tsoma baki kan maido da demokradiyya a makwabciyar ƙasar. Bayan karanta wasiƙar da shugaban majalisar dattawa Goswill Akpabio ya yi a zauren majalisar, sai sanata Abdul Ningi ya kawo ƙuduri na jan hankalin majalisar a game da buƙatar ta Tinubu.
Na taso ne domin na fargar da 'yan majalisa kan cewa akwai sharuɗa da yawa da constitution ta tsara na idan za a yi fada ko yaƙi da ƙasar waje. Shi ma kuma shugaban ƙasa kuma a tabbatar maka cewa ba hurumunsa ba ne shi kaɗai ba shi da wannan power ya shiga yaƙi da wata ƙasa ba tare da ya kawo dalilansa a gaban majalisa ba. Din na faɗakar da sanatoci kuma na faɗakar da mutanen shugaban ƙasa. Yaƙi ba abun wasa ba ne kuma musamman yaƙin da ya haɗa da iyaka. Idan ba ki manta ba kusan Northern Nigeria jihohi wajen bakwai ne suka iyaka da Niger, kuma a gaskiyar Allah da wahala akan border ninki ya bambanta mutanen Niger da na Sokoto, mutanen Niger da na Jigawa, mutanen Niger da na Katsina. To don haka ya kasance mu ya kamata mu yi dogon tunani sosai.
Shi kuwa gagara badan majalisar dattawa wanda shine tsohon shugaban kwamitin kula da harkokin soji Senator Muhammad Alin Dume ya tsokaci cewa
kaman da a ce Niger ne ta kawo mana hari to dole mu kare kanmu amma ba mu je mu kai hari don abun da yake tsakanin su.
Shi shugaban kasa shin ya dauki wannan matakin cewa sojoji su je din a matsayin yaki ne ko dai a saboda kare kasar nan?
A'a, ni a fahimta na shine shugaban kasan ma bai ce a je sojoji ba don ya sani baya da hurumin yayi haka sai da yaddan majalisa na tarayya wato duka na wakilai da na dattawa a zama daya, ma'ana duka mu 469 sai mun zauna mun yarda da haka din.
Shi ma Senator Rufa'i Sani Hanga ya ce akwai abin dubawa a yadda bukatar shugaban kasa ta taho majalisar.
Bai kamata a faɗa mana a matsayin information ba kafin ma a yi abin constitution abin da ya ce sai an tuntuɓe mu sati ɗaya ko biyu kafin abin. Mu kuma mun tattauna mun yi debate mun muhawara an yadda duk ba wannan ba, da haka abin da ake aka faɗa din nan bai dacewa kuma aka shiga yaƙin nan asara za mu ta rauka. Asara mu ta dukiya, asara za mu ta abubuwa da yawa, don haka bana jin a cikinmu akwai mutanen da za su goyi bayan a tahon yaƙi da ko'ina ma yanzu. To da haka muna jira dai majalisar sun sai wannan sai mun kula ɗaki mun tattauna tun da yake an sustaining order da za mu ji. Kafin a fitowa sai za a yi debate duniya ta ji sai mun kula ɗaki mun executive session kamar da ake yi. To in an auna an ji an ga yadda muka nosa shi ne za a zo a kawo, amma in aka ji majority sun doshi ba su yadda ba za a kashe abin ko kuma abin ya mutu na cire.
Hukumar yankin ECOWAS wanda Tinubu ke shugabanta ta baiwa sojojin Niger mako guda daga ranar Lahadi da ya gabata da su maido da hambararren shugaban kasar Mahmud Bazoum kan mukaminsa ko kuma su fuskanci tsauraran takunkumi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Zuwa gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ambaliyar ruwa daga mahaukaciyar guguwar da Kusuri ta ci gaba da mamaye gonaki da birane a arewa maso gabashin kasar China har zuwa ƙarshen mako, yayin da tsarin bada agajin bala'in kasar ke fafutukar shawo kan lamarin da ya biyo bayan guguwar mafi ƙarfi cikin shekaru. Kusan mazauna 15,000 ne aka kwashe daga birnin Shulan na lardin Jilini mai noman masara, inda mutum ɗaya ya mutu wasu hudu kuma suka ɓace kamar da kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka bayyana. Ruwan sama ya ci gaba da sauka a Shulan tun daga ranar 1 ga watan Agusta. Wasu yankunan sun samu ruwan sama na milimita 489 wanda ya ninka sau 5 a baya da ba a taɓa gani ba. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun rawaito cewa gadoji sun ruguje kuma hanyoyi sun lalace a sassan birnin. Kamfanin dillancin labaran kasar China ya nuna hotunan titina da ruwa ya cika makil a kusa da masana'antu da gidaje a Shulan, wani birni mai mutane fiye da 700. Daga ƙarshe, kasar Japan ta zura kwallo ta 14 a gasar cin kofin duniya ta mata, sannan an zura mata kwallo ta farko a raga a wasan da ta yi nasara da ci ɗaya mai ban haushi akan kasar Norway, inda ta kai wasan dab da na kusa da na ƙarshe a karo na hudu. Hinata Miyazawa ce ta samu nasarar cin kwallo ta 5 da ta ba su nasara a gasar, inda ta ci gaba da kasancewa wacce ta fi zura kwallaye a gasar. Kwallon da Risa Shimizu ta zura a minti na 50 bayan da Ingrid Ingen ta ci gida a farkon rabin wasan ya bai wa Japan dama na yin nasara ta 4 a jera a gasar.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da wa'adin da kungiyar ECOWAS ta baiwa sojoji su mai da shugaban Muhammad Bazoum kan mukamansa ke karatowa, Firaministan habarariyar gwamnatin Niger Ahmad Muhammadu ya gargadi General Abdulrahman Tchiani da mukarrabansa da su yi biyayya ga umarnin kungiyar kasashen yammacin Afirka tun wuri bai kare musu ba ko kuma su kuka da kansu da abin da zai iya biyo baya. Wakilin murya Amurka a mai sunan mana Barma ya aiko mana da karin bayani.
Daga birnin Paris na kasar Faransa ne Uhumudu Muhammadu ke jan hankulan sojojin majalisar CNSP akan bukatar su yi biyayya wa umarnin kungiyar kasashen yammacin Afirka, wace a taronta na ƙarshen makon jiya ta bukaci su saki shugaba Muhammad Bazoum su kuma mayar da shi akan kujerarsa kafin mako guda. Ganin yadda aka doshi shudewar wannan wa'adi ya sa firaministan habarariyar gwamnatin kiran sojojin juyin mulkin su yi amfani da wannan dama da ta rage musu.
Lalle akwai kingin lokaci da nan zuwa gobe, inda ya kamata su yi nazari su yi lidama su bi abin da ECOWAS take, don gaskiya in ba ya haka nan ba za a lalata, kuma lalata can kenan su da sun kawo. ECOWAS cikin intimatan kin da ta ba su ta ce musu in dai wannan wa'adi ya kare ba su yi saranda ba, hukum ba su mai da firzirin Bazoum bisa ga kujerar shi ta mulki wadda 'yan Niger sun ka ba shi, ECOWAS za ta iya ta aiko soji ta hidda su da kai. Don ko wannan ambargo da an kasa ma Niger ya kawo matalakawa matsala mai yawa, suna jin labari an ce kudin shinkawa sun karu, kudin mai sun karu, kuma zuwa gaba in an ka nike haka abubuwa da yawa ba sa su ba za su shigo cikin Niger ba. Kenan matsala karuwa za ta yi ga jama'a. Muna kira gare su su saurari 'yan Niger, su ji tausayin 'yan Niger, su bar dibin abin da su za su samu nasu na kansu, su tausayin 'yan Niger. Wannan juyin mulki da suka so su yi ba abu ne mai tasiri ba, tunda babu wata matsala, kawai ana zama cikin hankali kwance, mutum shi zo ya ce ya hidda shugaban kasa shi zai dauka iko. Kenan ya yi haka, gobe kenan ko mai gadi ba za ka yarda baka ka ba mai gadin gidanka amana, tunda yana iya cewa ya hidda ka rage gida ya duki gida.
To ranka da sojojin nan da suka yi juyin mulki suna nuna alamar kamar bakin alƙalami ya riga ya bushe a bisa la'akari da tuni suka fara wasu naɗe-naɗe na da ke nunin kamar ba su da niyyar za su canza ra'ayi ko kuma za su sha da baya.
Ba su iya cewa haka nan, tunda ko sun ce haka nan babu gaskiya bisa ga wannan. 'Yan Niger mandakin da sun ka ba Muhammadu Bazoum manda ne na shekara 5, wannan manda bai ƙare ba. Kenan in dai ba mandaki Muhammadu Bazoum ya kare ba, babu hujja a ce sarka daga iko.
Ana samun wasu 'yan Niger da ke fitowa suna shirya taron gangami domin nuna goyon baya ga su waɗannan sojoji. Ba ganin kamar alama ce da ke nunin 'yan Niger sun yi na'am da zuwan waɗannan sojoji.
Wadda kun karɓi su ma sun tada zanga-zanga, mu ma haka nan za mu tada zanga-zanga. Kenan in dai zanga-zanga ne yake ba da iko, za mu gani. In goyon baya 'yan Niger ne, goyon baya ai cikin ƙuri'a ne ake ganin shi, ba bisa hayya ba.
Anan birnin ya mai wasu magoya bayan sojojin na CNSP sun bayyana shirin zaman darshan a kewayen fadar shugaban kasa da zumar yi wa sojoji garkuwar da za ta ba da damar kare su daga farmakin da ake hasashen daga rundunar haɗin gwiwar kasashen sai da yawo na iya kaiwa a wurin da ake tsare da shugaba Muhammad Bazoum bayan cikar wa'adin da kungiyar ta bayar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaiman Barma, idan muka koma Najeriya kuwa matasa ne suka nuna rashin jin daɗin su game da cire sunan matashiya Maryam Shetty daga jerin sunayen ministocin da shugaban ƙasa ya tura majalisa domin a tantance su. Wakilinmu Rukayya Basha na ɗauke da wannan rahoton.
A makon nan ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya aike da rukuni na biyu na jerin sunayen waɗanda za a baiwa makaman minista ga majalisar ƙasar domin tantance su. Kwana biyu da aike sunan sai gashi kwatsam shugaban ya cire sunan matashiya ɗaya kacal daga arewacin ƙasar wato Maryam Shetty daga cikin jerin sunayen. Sai dai sauran matasan da suka fito daga kudancin ƙasar sun kai bentansu, wanda hakan ake ganin kamar wani matsin lamba ne na masu ruwa da tsaki daga arewacin ƙasar kuma cin fuska ne ga matasa a cewar Comrade Kabir Dakata, babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci ta kaja.
Wannan abu da aka yi karai tunanin ita akawa, kuma yanzu a halin da ake ciki dukan matasan Najeriya ba ga kudu ba ba ga arewa ba, kowa a fusace yake. Wannan al'amari ya fusata kowa, da wanda ya santa da wanda bai santa ba. Duka an gani, musamman ma zargi da ake na cewa ƴan siyasa ne daga jihar Kano suka shiga suka fita suka kai sukarta kuma suka kai bukatar a cire musu sunanta. Saboda haka wannan al'amari ya maida a hannun agogo baya, musamman ga alƙawarka da Tinubu ya na cewa zai dama da matasa a tsarin mulkin sa. Wannan ya nuna ba haka bane, kamar cin fuska ne ga dukkan matasan Najeriya.
Sai dai cire sunan ya bar baya da kura, inda matasa da dama suka nuna rashin jin daɗin su saboda suna tunanin gwamnatin ta Tinubu za ta dama da su. Sai gashi ba a je ko ina ba an fara tsince sunayen nasu. Adnan Muktar Tudun Wada matashi ne daga jam'iyyar Adawa ta PDP ya bayyana rashin jin daɗin sa game da musanyen sunan Maryam Shetty.
A matsayina na matashi kuma mai goyon bayan ganin an saka matasa a cikin al'amuran shugabanci da siyasa, abin Allah wanda ne kuma abin kunya ne ga shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Kai tura suna ka communicating, kuma daga baya ka janye sunan ba tare da ma ka sanar da shi wannan wanda ka tura sunan nasa majalisa ba.
Shin ko yaya matasa mata suka ji da wannan sabon labari? Munirat Ahmad matashiya ce yar gwagwarmaya ta bayyana hakan a matsayin koma baya ga matasa, musamman ma mata.
Ban ji daɗi ba, kuma na tabbata matasa da dama basu ji daɗin wannan al'amari ba. Idan zaki ga koko, idan zaki duba cewa wato yanayin yawan da al'umman jihar Kano take da shi na bangaren matasa, kuma yanayin yanda matasa ke taka muhimmiyar rawa a siyasar Najeriya da kuma siyasar Kano, hakan bai mana daɗi ba kwata-kwata.
Zainab Alkali na daga cikin matan da ke da babban buri a tafiyar ta Tinubu. Sai dai cire sunan Maryam Shetty ya sa ta fara cire tsammani.
Wannan labari a gaskiya bai mana daɗi ba, saboda ya kashe mana ƙarfin gwiwa da kuma mafarkin da muke na cewa mu ma za mu iya kasancewa wani abu ba tare da an duba ƙarancin shekarunmu ba, ko kuma a'a an duba wani yanayi. Idan dai har mun cancanta aka ga muna da ilimin abin za mu iya yi, sa'annan kuma akwai gudunmuwa da za mu bayar a ƙasarmu da kuma baiwa al'ummarmu, to muna ganin mu ma za a iya cewa yau ku zo ku yi abu kaza. A gaskiya wannan abu bai mana daɗi ba.
Sai dai wasu 'yan siyasa irin su Mahmud Kabir bayyana gamsuwarsu suka yi game da musanyen sunan nata da aka yi.
Gaskiya ni ina goyon bayan wannan canji wa Maryam Shetty da aka yi a matsayin wacce za a tantance a wacce za a yi ba minista daga Kano, duba da abubuwa da dama kasancewar ba wai dan matashiya, a matasa sun cancanta za a iya amfani da su. Amma kuma mu da muke gefe muke ganin siyasa irin ta Kano, da yanda aka san Kano da karamci, za mu iya cewa personality ɗinta ma ya taka rawa wajen.
Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To a gaida Rukayya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashin mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 11 da kusan minti 20 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai leka jamhuriyar Niger ne inda wata kididdiga ta hukumar kula da hatsari ta gudanar ta gano cewa jihar da Magaram na daga cikin jihohin da suka fi samun hatsarin mota mai yawa kuma mafi muni. Inda a cewar shugaban kungiyar direbobin na da Magaram Babaye Dan Yaro a watanni uku da suka gabata an fuskanci hatsarin mota da yawa wanda suka haddasa asarar rayuka masu yawan gaske. Duba da wannan matsalar ne kuma kungiyoyin direbobin suka kuduri aniyar wayar da al'umma musamman direbobin ta yadda za a rage yawan hatsarin da ke da nasaba da tukin ganganci da kuma tsananin gudu. Ga dai ta mara abari da shugaban kungiyar direbobin ta da Magaram.
Sunana Ibrahim Dan Yaro wanda ake cewa Baba Dan Yaro shugaban kungiyar masu motoci da direbobi na Adalci da Magaram. Cikin wannan watannin guda uku zuwa hudu an yi hatsarika munnan na da Magaram. Wannan shine tayar mu da hankali, ya tayar ma da mahaukata hankali, ya tayar ma da mazaunan garin da Magaram hankali da irin hatsarin da munin hatsarin da yake faruwa. Sannan hatsari guda a cikin mutum 11 su mutu. Ake san dole za ta da hankali. Sai kin ga wannan aita hankali wanda ya zama na kware zai dauki hankalin mu kware tunda daga cikin wannan hatsarin da aka yi direba biyu ko uku suka rasu. Wannan fasin ne suke ciki. Sai kin ga dole hankali zai cikata, hankali zai tashi. Kuma muga wani hanyoyi ya kamata kamar yadda mahukunta da Magaram su ga musu duka su kira mu muka zo na muka wasanci taron zaman taron da muka yi na hanyoyin da ya kamata a bi don a samu ragowar hatsarin.
Ban kin tsinin fashinka ba su waɗannan hadarurruka munanan hadarurruka wanda aka fuskanta masu yawan gaske a ƴan watannin da ka bayyana kamar kun bincika kun ga kamar menene musabbabin waɗannan hadarurruka.
To gaskiya a cikin hatsarin da aka yi kowanne daga ciki gaskiya mu abinda muka tsaya muka yi nazari muka yi lissafi gaskiya akwai gudu daga ciki duka mafi yawan hatsarin nake da kwai guda uku ko hudu gaskiya gudu ne ake ɗaya ne wanda ya kawo hankalin shi ya ɗaya rikici na kudin wanda ya bar hanya ya wuce motar da take tsaye ta dama wanda ya tsaye mutane a zaune a kwance ta kasu. Amma duka sauran a lissafin da muka tsaya muka yi lissafi dangance da wanda ya san tukin mota ya kalli hatsarin sai ga gudu ne domin karamar mota mai ɗaukar mutum 9 ko 19 ta iske babban mota mai ɗaukar kaya har ta buge ta motar nan ta rabu biyu ita karamar mota kuma babban mota har bodin ta lankwashe. Hakin ga masu an gana ba kasan gudu ne ake saboda mutane suna mancewa ta iya nan da ake wani ƙarfi da mota ke tashi kuma ake sosai a lokaci guda. Cikin ga shi ne muka yi da samun ga dangancin direbobi ne kenan koko da muke dangancin zaman da muka yi mabona hanyoyi ne za mu bi mu canza halayenmu a game da yadda muke tukun mota din ba kuma canza amma muka canza halayenmu insha Allah za a samu sauki da mutane sun tashi gaba ci mun gamu da mu da masu shiga motocin mu canza halayenmu na samu biyan bukatar mu a wani takaitaccen lokaci sai ga samsu. Dalilin shi ne mun zama da su gwamna da sarkin da Magaram da duk wanda yake da hannu ne a cikin mulkin jihar da Magaram da shi aka zama da mu ƴan kungiyoyi to an kawo committee wanda ya kamata committee ne ya fara aiki to mun sai muga kun da ake cewa mu ne sai muga abin ya dame mu kuma committee ya kasa aiki don yana jiran wani abu tukwana ya kama aiki.
To kamar menene ya hana wannan committee na ku aiki?
A committee ne wanda gwamnati ya kawo tunda mu ai daga baya da muka committee da gwamnati yake so yana jiran wani abu. Misali me yake jira gwamnati na so a samu tallafi wanda ya kamata yi don mu a tsakani da Allah mun zauna da mu da ƴan sandika ƴan kungiya biyu ne muka zauna da mu da wata kungiya ta direbobi a ce mata sandika democratic ta direbobi na jihar da Magaram sai muka yi gungu da su muka gama kuɗin mu namu na alhummu muka je muka yi zama na wayo da kan mutane da ba su horo daidai gwagwarin iyamu a take ta kuma ya samu karbuwa kuma mun ga an fara cimma guri domin mi dalilin wannan zaman taron da muka yi tunda akwai mai garin akwai sarakai akwai malamai kuma akwai magajin garin na gunduma take ta da su aka yi wannan taron. Dalilin wannan taron akwai mutane wanda suka akwai hukumar jami'an tsaro gendarmerie da police da kowa ya zo har da mushin dawa ya zo na ganin daji ya zo mun zo na su har da gardar fulken sun zo masu kula da gandroba sun zo mun zo na su tare da kowa ke wannan zaman kuma wallahi mun ga akwai sakamako da ya faru hutowa daga ciki domin dalilin wannan zaman anan akwai tsahiyar suka tashi suka yi kuka a cikin kaso kunduma yaran suna zuwa da babur da mutu uku hudu a sama kuma da manzon da ake dauka amarya ko dawon are mutane suna ganganci mutane suna faduwa sai a kuri a jiki mamma hukuma kuma mutan hayi har ya huta wanda ba ta wulsa su ba haya sabo to dalilin wannan abin kuma sai suka aka saka zaman da kungiyoyin da su magazan garin na kunduma na taketa aka riko mataki da ja yanzu an fara aiki da matakin da aka dauka wanda wannan abin an fasa shi kenan kin ga horon mu da waya da kanmu yasa a cikin
to anan ne zamu dakatar da tattaunawar mu ci gaba da ita a mako mai zuwa yanzu madadin shi ba kun namu babai dan yaro shugaban kungiyar direbobin da bagaram da wakiliyar mu Tamara Abari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin babai ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma dawo lafiya
to a gaida babai ya ku makeri yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aika mana ta email to sakonmu na farko ya fito daga Sama'ila Agnes malam faturu mazaunin Defa a jamhuriyar Niger yace bijirar shugaba Tinubu akan aiwatar da karfin bindiga wajen kwatan mulki a hannun gwamnatin sojin jamhuriyar Niger wanda ƴan majalisun arewacin Najeriya suka yi wannan daidai ne ganin cewa idan Najeriya ta kawo Niger hari tamkar dabawa kanta ciki dauka a ciki ne dalili shi ne Najeriya da Niger dan jumma dan jummai ne sai kuma a sakon Adeshewu Adamu Rajau yace wani hanin ga Allah baiwa ne dan haka Maryam Shati karki ji komai ki dauki wannan a matsayin kaddara Allah bai nufi zaki zama minista ba a yanzu saboda haka sai ki kokari ki tara gaba inda rai to tabbas rabo yana zuwa ko anjima to madalla don muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma a takeice
manyan hafsoshin tsaron kasashen Afirka ta yamma sun tsara wani shiri ne yoyin amfani da soja a Niger wadin sojojin da suke jiyo mulki a kasar ba su saki da mai da shugaba Muhammad Bazoum ba nan da wa'adin da aka ba su zuwa gobe Lahadi yawa sabar ƴan sandan kasar Pakistan sun kama tsohon Prime Minister Imran Khan mintuna kaɗan bayan da wata kotun tarayya ta yanke masa hukuncin shekaru uku a gidan yari kan zargin sayar da kyaututtukan gwamnati ba bisa ka'ida ba fitaccen ɗan siyasar mai shekaru 70 da haihuwa an tare shi a birnin Lahore da ke gabashin kasar kuma an kai shi wani gidan yari da ke Islamabad babban birnin kasar inda aka sanar da hukuncin inji wakilan gwamnati da na kan ambaliyar ruwa daga mahaukaciyar guguwar da kusuri ta ci gaba da mamaye gonaki da birane a arewa maso gabashin kasar China har zuwa ƙarshen mako yayin da tsarin bada agajin bala'in kasar ke fafutukar shawo kan lamarin ya biyo bayan guguwa mafi karfi cikin shekaru kusan mazauna 15,000 ne aka kwashe daga birnin Shillan na lardin Jilini mai noman masara inda mutum ɗaya ya mutu wasu hudu kuma suka ɓace kamar da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana kasar Japan ta zura kwallo ta 14 a gasar cin kofin duniya ta mata sannan an zura mata kwallo ta farko a raga a wasan da ta yi nasara da ci ɗaya mai ban haushi akan kasar Norway inda ta kai wasan dab da na kusa da na karshe a karo na hudu Hinata Miyazawa ce ta samu nasara cin kwallo ta biyar da ba su nasara a gasar inda ta ci gaba da kasancewa wacce ta fi zura kwallaye a gasar kwallon da Risa Shimizu ta zura a minti na 50 bayan da Ingrid Ingen ta ci gaba da ta ci gida a farkon rabin wasan ya bai wa Japan dama na yin nasara ta hudu a jira a gasar
to masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a ugun Najeriya Niger kamar da Chadi zamu sake da wani sabon shiri na kallabi idan Allah ya kai mu domin sake sauraron wannan shiri da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata za a iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kan amaradin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni ka muku wannan shirin sai kuma wadda ta hada shirin da bada umarni Julie Leathers Gresham har ma da injiniyan mu ne Musa Canelius daga nan birnin Washington DC ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa sai a shirin mu na dare assalamu alaikum